This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 10 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa ana fama da tsadar kayan abinci a jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, abinda ake ganin ka iya zama babbar matsala idan mahukuntan yankin ba su dauki matakin gaggawa ba. A yau za mu ba ku dama ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan makomar kungiyar ECOWAS da kasashe uku da suka fito daga wato kungiyar da suka hada da kasar Nijar, Burkina Faso da kuma Mali, ya kuma su ma makomansu zai kasance. Kamar kullum, lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa na Silibin Mani Barma, wanda a yau shirin ya duba batun wasu yara masu bukata ta musamman wadanda suka taka rawan gani a jarrabawan primary da na secondary a Niger. To amma kafin nan sai a zauna a sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wuni lafiya. Ga labaran. Mayakan hutsi da ke Yemen sun bude wuta kan wani jirgin ruwa mai dauke da tusar Amurka wanda ke tafiya a tekun Arabia. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwan Burtaniya ta ce captain din jirgin na MS Sentosa ya bada rahoton fashewar wani abu daura da jirgin a kusa da gabar Nishtun da ke Yemen. Wani mai magana da yawun mayakan ya fitar da wani bayani da daren jiya Talata, inda ya ce suna masu daukar nauyin harin da aka kai kan MS Sentosa din da kuma hare-haren da aka kai kan wasu jiragen kuma biyu da ke tafiya a mashigar ruwan Aden. Shugabannin kasashe mambobin NATO sun ci gaba da taronsu yau Laraba a birnin Washington DC, inda suke nazarin yadda za su inganta goyon bayan da kungiyar ta kawance ke baiwa Ukraine, tare da karfafa nasu kuma da kuma matakan tauna tsakuwa. An kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na kasa, ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen kasashen NATO a farkon wannan shekarar. Yanzu ya rage ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe. Babun yau Laraba na taron zai kammalu ne da wani ɗan nishaɗi, inda shugaban Amurka Joe Biden zai shirya wata 'yar liyafa ta cin abincin dare ma shugabannin na ƙasashen NATO a fadar White House. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar Gaza zuwa yau Laraba, kwana guda bayan da wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga Palestina wanda aka raba su da mahallansu ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 29, a cewar jami'an lafiyar Palestino. Dakarun tsaron Isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan Nazareth da Khan Yunis, inda suka kashe mutane akalla 6 bayan ga wasu da dama da suka raunata, a cewar kafafen labarai da dama. Kafar labarai ta Associated Press ta ce mutane 8 sun mutu a wani hari da aka kai ta sama kan wani gida da ke da'ir Albala, wanda wani wuri ne da ke yankin da aka barranta daga ayyukan soji saboda dalilai na jinƙai, inda hasali ma Isra'ilar ta ce ma Palestina su je wajen su fake. Sojojin Isra'ila sun ce mayakan Hamas suke aunawa waɗanda suke da hannu a harin da aka kai ranar 7 ga watan Oktoba kan Isra'ila. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shiga mai da martani iri-iri a ƙasar Kamaru tun bayan da diyar shugaba Paul Biya mai suna Brenda Biya ta yi shelar cewa ita fa 'yar maɗugo ce. a yayin da LGBT ke ganin wannan shelar da ta yi a matsayin wata dama ta ƙara dagewa wajen neman ‘yancinsu a wannan ƙasa da aka haramta luwaɗi da maɗugo. Su kuwa masu adawa da luwaɗi da maɗugon na son a gurfanar da Brenda gaban kotu. Ga abin da take cewa.
Je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. J'ai reçu beaucoup de
Brenda Biya kenan mai shekaru 26 da haihuwa biyar shugaba Paul Biya take cewa an tura mata dimbin sakonni na zage-zage da kuma na taya murna a cikin kwanaki 7 da suka gabata. Diyar shugaban kasar ta janyo cece-kuce a kasar ta Kamaru a makon jiya bayan da ta saka wani hoto a kafar sada zumunta na yadda take sumbatar budurwarta tana mai fatan za su zauna lafiya tare a matsayin ma'aurata. Ta ce ya kamata a daina tayar da hankalin 'yan LGBT a Kamaru a kuma daina kuntata masu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a wannan lokaci na tsakiyar damuna da manoma suka maida hankali wajen jiran sakamakon abinda suka shuka, tsadar abinci na ci gaba da kamari a maradi a jamhuriyar Niger, abinda ke iya zama babbar matsala matukan mahukunta ba su gaggauta daukar mataki ba. Daga maradi, wakilin muryar Amurka Mansur Hussani ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto.
Wannan tsadar abincin na ci gaba da tayarwa talakawa hankali saboda yadda ya zama wani sabon lamarin da ba su taba gani ba koda a shekarun baya ne a wannan ƙasa ta Niger ba, inda abin yake kokarin zama ko da kuɗin ka sai da rabanka ga ta bakin wasu masaya.
Saboda hatsin jikka da 20, masara ma haka jikka da 20, wake jikka 2 da 20, haka muka sai da shi.
Ya abincin ne da isa jama'a ba, tunda abinci an kawo cikin dan lokaci kowa na da yunwa. Dole ne mu abinci tashi sama kai dan kasare ka sai abu ga manomi da kuɗi, kai kuma ai kana son ka azawa ne musamman kai ma ka samu abu ko
ni kuma Ibrahim Alladi Musa Madaro a taimaka mu mutun da muna da gajiyayyu, ni kai na nan wurin gajiyayye ne, yaron da gare ni ya hi 30.
Ni ce Amina mani kwana na 3 ina tabbata haci ban samu ba, yau ma da nazo kasuwa yi da ronan sai da aka gama na mutum 3 sannan aka auna mani tiya da kyar, kuma ba a ba mu kyauta ba a sai da mu da sauki.
Shin ko me ke sa abincin na ci gaba da tsadan cewa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa wasu 'yan kasuwa da suke saye suna sayarwa.
Sunana Haruna Lawli Matimago wanda ke nan Karce Makoyo.
To na daidai akwai harkar zarga-zarga ta mota, kaya yanzu sai an yi kewaye da su mugun kewaye. Na bishu kuma na harkar Najeriya akwai karamcin kaya ne, ka wasu masara, gero, wannan su ma suna ta hawa. To wallahi al'umma haka nan ake taramtsa ido kullun cikin kuka, mu kuka, su kuka. Yanzu mai sayan buhun shinkafa ya dawo yana sayan kilo 2 kilo 3, ai ka gani abun ya ci tara.
Sunana Safiya Lawli Mai Malali. Wani bi suma da Nasir Lahi su manyan wayan kasuwa, tunda zaka ganin cewa wani abun ai ashe yake, amma sanne ake mai kari
ne aka hiti
an hicin shinkawa mai bi mata maka sai dan uwansa dai ga rogo ma ba Lahi wanga gaman an maida mai hari gaskiya ga dangada
ana diba kwaki.
Zan ce duka mu ji tsoron Allah, tunda mu duka yan kasuwa ne, abin in mai kari yazo kawai mu hakurar mai kari ne mu saida shi da karin shi, in ko mai sauki gare mu sai mu san yadda za mu yi mu tayar da shi, mu ba tare mun cucukan mu ba ko ba tare su wancan mun musa yanda suke so ba su ma masaya.
Ƙungiyoyin farar hula dai daban-daban ne suka jima suna kira ga hukumomin na ƙasar Niger don kawo ɗauki ga al'umma don magance matsalar tsadar abincin da ke iya jefa al'umma cikin yunwa. Lawli Bube na ƙungiyar farar hula reshen jihar Maradi Rotab ya yi tsokaci.
Wannan hali na ƙara tsada na abinci sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanda mun daɗe muna cikin fafataka tun a shekaru na baya ma na kwatanta mu gwamnatoci a zaman kasashen mu wa'anda suke cikin yanki wanda baya da wadatuwa ta ruwa da sauransu, yankin da ake cewa yankin Sahel. Ya kamata ne da ma da gwamnati da duka wa'ansu wa'anda suke da hannun jari, ya kamata a ce an yi kokowa bisa ganin cewa abincin nan ana noma shi a cikin kasar mu wanda zai wadata mu. Ya kamata a ce wa'annan gwamnatoci uku sun gama ƙarhi da ƙarhi, duk inda suke da amannan hulɗa wa'anda sun kai noma wanda ya wadata su bisa hanyar shinkafa ne, bisa hanyar alkama ne, bisa hanyar masara ne, ko ma ba cikin Afirka ba ne, yana da kyau a ɗauki matakin kawo shi a sauƙaƙe shi.
A babban birnin Yamai da wasu yankuna na ƙasar Niger, hukumomin sun fara sai da cimaka cikin sauƙi, sai dai yawan jama'ar da ke buƙata ya sa wasu ba su ma san an yi ba. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Ta gaida Mansur Sani da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga Salim Muni Barma da shirinmu na gaba.
Nakasa, nakasa,
nakasa,
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Dalibai masu bukata ta musamman da suka rubuta jarabawar ajin karshe a makarantun firamare da sakandare a matakin farko da na biyu sun gwada bajintar da ke kara karfafa gwiwa ga shugabannin sha'anin ilimin boko na kasassu a Niger. Za mu ji yadda abin yake a yankin Yamai.
Gwamnatin exams da an kai ya tabbatar da ilimin da adda yara namu sun huce da 100% computer exams da an kai na shiga sakandare. Lalle kwarewa ko ci gaban mun samu sosai.
Ha kuma muna dauke da ci gaban hirar Sahabi Gurgu dan canji kwantamawa dake jihar Maradi.
To yanzu muna so a buda mun kasuwa ta Gurgu, mu samu inda za mu dallabawa abun ya kara karuwa.
To madalla, kamar yadda aka saba a ƙarshen kowace shekarar karatu a Jamhuriyar Niger, a bana ma dalibai na kasassu sun rubuta jarabawar ajin ƙarshen makarantun firamare da sakandare da nufin neman takardar samun izinin shiga mataki na gaba, wato zuwa sakandare matakin farko ga waɗanda suka rubuta jarabawar certifika, ko mataki na biyu ga waɗanda suka nemi takardar breve ko ta baccalaureate domin shiga jami'o'in gwamnati kamar sauran takwarorinsu ɗalibai na sassan ƙasar. Da yake yi wa wannan shiri bayani dangane da yadda abin ya kasance a yankin Yamai, ɗaya daga cikin shugabannin makarantar Soli Abdurrahman, Malam Musa Nasir, ya bayyana cewa shekara ta yi kyau.
Alhamdulillah, bisa takin da an ka samu na wannan exams na yara namu makafi firamare, cikin yaro 16 dukansu sun huce gaba ɗaya. To ka ganin muna iya cewa kamar ai 100% 100% a wajen BPC wanda aka ce na shiga sakandare. Cikin yaro 7 mun samu yaro 4 da sun ka samu sun ka huce. Sa'annan a wajen baka muna da mutum 4, 3 sun ka samu sun ka huce, guda bai samu huce ba a birnin Niamey.
Kamar yaya za a kwatanta sakamakon jarabawar bana da yadda sakamakon yake a shekarun da suka gabata?
A samu ci gaba sosai, tunda na misali ka dauke kamar firamare. So da yawa da yaran ana tura su hakan ga sakandare na ba su yi exams ba. To kaga wannan exams din da an kai ya tabbatar da ya gode kamar ilimin da adda yaran namu. Kaga sun huce da 100% computer exams din da an kai na shiga sakandare. Lalle kwarewa ko ci gaban mun samu sosai da wannan exams na bana kwa.
Na'am. Menene za iya cewa ya kawo ci gaban nan da kake cewa an samu?
To ci gaban da an ka samu don saboda in ka ɗauki wajen exams la, shi gwamnati ya ɗauki matakin ne bisa don a san kama tambayoyin da za a hiddo ma yara. Mu ma kanmu yaran namu makafi an samu ayyusu da kingin wuri, duk yaro inda ya zo zai ganin ga tambayoyin da za a yi mai na Braille misali. An ɗauki matakin ne sosai daga firamare har zuwa baccalaureate. Bana gaskiya sai a ce alhamdulillahi gwamnati ne ya kawo nashi kokari, saboda ya gwada duk ƴan ƙasa yara duka daidai suka da kowa.
Wani kaza tawwa ya halitta daidai, a bisa kwakwalwar sa baya juya yi, bai yi kwakwarma ya da kowa.
To daga Yamai za mu je jihar Maradi, inda wani mai bukata ta musamman ke fafutukar ganin an saka na ƙasassu cikin yanayin da zai ba su damar samun madogara a matsayin wani matakin kare wannan rukuni na al'umma daga harkar bara. Sahabi Gurgu Kwantamawa, wanda abaya yayi sana'o'i kala-kala da nufin samun abin rufin asiri na harkar canji a halin yanzu. A zantawarsa da wakilin muryar Amurka Mansur Sani, ya bayyana cewa yana sha'awar sake gwada kasuwanci da wata sana'ar hannu, sannan ya yi kiran takwarorinsa su koyi sana'a. Haka kuma ya buƙaci hukumomi su taimaka da wata cibiyar koyar da sana'ar hannu don ganin nakasassu sun samu abin yi a gundumar Madarun Fa.
Ga president ɗinmu na Nagulagu, ni mataimakin president ne. Yawa, to yanzu muna so a buɗa mu kasuwa ta Gulagu.
Kamar wadda za a sai da ni.
Kamar wadda za mu. Duk dai abin da muke yi a koya mu dai na hannu. Tun da girma.
A kama ku kungiya ko wani kamfani na aikin hannu wanda za ku
dogara. Yawa, mu dogara gare shi. Tun da girma ce kama. Kuma noma in ba da kuɗi a yi mani. Yanzu har na kai yara na ke ta yasa yau.
Suma sun taso.
Suma sun taso.
Ina maganar haraka ta canji, haraka ce wadda sai an yi lissahi-lissahi. Ka iya lissahi da kanka da komai da komai za ka iya bugewa ga kwashi.
Na iya lissahi amma ba kakileta ba nake buga.
Ikon
lissahi na ga kwalwaki.
Na gani yanzu wani ya zo canji yana gardama amma kuma har ka riga ka yi lissahi. Kuma aka buga abin ya bado ne.
Ya bado
dai. Me sirrin abin?
To Allah ne kawai ya bani wannan hikima. In ji ka ɗari kawa ne yanzu ina baka kuɗinta. In je in ce maka ka je ka buga. In ka buga. In ka gaba daidai bane ba ka dawo wajena. To sau da yawa da an buga a ce kuɗin nan haka nan suke. Allah ya taimake mu. Abin ya ƙara ƙaruwa. Kuɗi ba namu ba ne. Amma ana ban mu, mu nemi namu, mu ci abinci ciki.
Bakin gwalgwado
ana jin gwalgwado muna ganewa. Saboda Allah.
Me za ka iya tunawa game da rayuwar bara? In ka tuna a shekarun baya ko na wani tsangwama ko kuma mutane sai in san maka wani abu sabaka ya kake ji a matsayin ka na mabarati a wancan lokacin.
Wallahi a wancan lokacin ai tsangwama ce ta sa na barbare. Tsangwama ce.
Kamar yaya?
Da mun je kawai sai a kore mu. A ƙarshe ma wasu bayan Allah mutanenmu kamawa akai ta yi akai ta jefa aruwa. Legas ne akai mu wannan abu. Kama mu ake yi a jefa aruwa. Sai mun zo cikin ƙungiyarmu an yi kuɗi-kuɗi a je. A ceto gurgu.
Kuma in aka dawo bangaren zamantakewar rayuwa, kana da wasu shawarwari da za ka ba na kasassu akan kasa ci gaba da harkar bara?
Ina ta yi. Ai da samun yanzu da nada ba ɗaya ba ne ba. Ko bare za ka yi. Yanzu abu ya yawa. Mutane sun yi yawa. Ba a baka.
Ba a baka.
Lokacin nan Kwatano in muka ta yi. Zamana muke nan ake kawo mu. Yanzu ba yi wa kadan ba.
Me saƙonka ga hukumomi ko kuma ƙungiyar guragu na jihar Mara'i da ma ƙasa baki ɗaya?
Saƙo na Ubangiji Allah shi ba mu haƙuri mu guragu kuma muna neman a taimaka mu mu ma mu zamana a ƙasanmu lahiya.
Kana da wani guri kai kanka?
Ina da wani guri babba in kama kasuwa in aza babba mai ƙari.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Musa Nasir na makarantar Soli Abdurrahman da Sahabi Gurgu dukkansu a Niger da wakilin muryar Amurka Mansur Sani da producer Julie Lesus Gresham ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla gaida Suleiman Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayi kamar yadda muka faɗa tun farkon wannan shiri akan makomar kungiyar ECOWAS da yanzu ƙasashe uku suka fice daga kungiyar waɗanda suka hada da Niger da Burkina Faso da Mali. Ya su kuma ƙasashen menene makomarsu? Lambarmu ita ce 202-980-6850. Amma kafin nan ga wannan. Afirka ta yamma mai fama da rarraban kawuna ta gudanar da taruka guda biyu na shugabannin ƙasa a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako. An gudanar da taro na farko a ƙasar Niger tsakanin shugabannin mulkin soji na yankin Sahel, sai kuma wani taro da ake yi a Najeriya a Lahadi na shugabannin sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yankin ta ECOWAS. Taron koli na Asabar a yammai babban birnin jamhuriyar Niger shi ne karon farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel wato Alliance of Sahel States ko kuma AAS a takaice. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da Niger su ne suka kafa yarjejeniyar kare juna a watan Satumba waɗanda suka bar kungiyar ECOWAS a cikin watan Janairu. fice wasu daga ECOWAS ya samo asali ne daga wani zargi da suke yi cewa Paris tana yi wa kungiyar kasar London kana bata bada taimako da ya kamata a yaki da mayakan jihadi. Taron kolin da ake gudanarwa a yau Lahadi a birnin Abuja zai ba shugabannin ECOWAS daman tattaunawa akan irin mu'amala da za su yi da kungiyar ta AES. To ma'adalla muna da kira daga jamhuriyar Niger, wani ne a Niger? Wane ne a jamhuriyar Niger?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mamala Ali na shugaban kulan mure arewa a dokon duka a cikin jamhuriyar Niger.
To Mamala Ali,
ra'ayin da kuka ga wannan cikakke da aka tsakanin Niger da Mali da Burkina sun ci sai ta cikin kungiya ECOWAS. To tunda ECOWAS in kuma ta mutu shi gaskiya ne, sabili da kun san ana ta a samu kasa da kuma amma irin wanda aka samu Niger da Burkina da Mali wannan ya zarce kware ina ya kamata a bi doka abin da sun kai sa ta samu shi duk kuma da aka ta wata ne kana ka samu shi dole kai ka tawa ala ha nagode mu da ari.
To mun gode kware da gaske. Bari mu kada zuwa jihar Filato a Najeriya. Wani ne a Filato? Wani ne jihar Filato?
Mai magana Bala komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato.
To Bala, duniya na sararin ka.
Allah ya saka da alkhairi. Watan dai gaskiya muna kira ga wayannan kasashe da lallai su yi kokari su yi hakuri akan dukkan wayansu abubuwan da suka riga suka faru. Ya zama dai muna tare, ya zama duk abin da za a yi da murya daya ake yi da sauransu. To muna kiran su duk wani abin da ya riga ya yi zaki su yi hakuri, ya zama an riga an wuce wannan gurin, a dawo a haɗa kai. Muna fata Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya sa, Allah ya kara haɗa kanmu daga Bala komanda cikin garin Bukur jihar Filato a tashi lafiya biyoyi.
To mun gode kwarai. Bari mu je makira, wato a jihar Nijar kenan. Wane ne a makira?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mai magana nan mai Umar Makira.
To Umar, muna jin ka.
To muna kira ga kasashen nan na jamhuriyar Nijar da Mali, shi can da sun kai daga ECOWAS ya yi daidai saboda taimakon ƴan uwansu, taimakon abubuwan jihar su, kasashen su. Su kuma ECOWAS, shugabannin ECOWAS ne ya kamata su jira san matakan da za su dauka domin shawo kan waɗannan kasashen su dawo cikin su.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, Musa Garo.
Ina gaisuwa baba ya ko kake, barka da dare.
Yawwa.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To duniya na sarin ka.
So ni abin da nake gani gaskiya da amari, ni na lura ECOWAS din, shugabancin ECOWAS din kawai ba wani amfani yake kawo su kan talakawa ma Afirkan ba gaba daya. Ni wayannan kasashen ma inda nan tawa ne, ni sai in ce masu fice kan masu dawo wannan ECOWAS din, sai su gaba da kokarin da za su kawo karshen ta'addanci da wasu abubuwa da sauransu abin da ya shafe maza a Najeriya. Ba ga ECOWAS din ba, menene ECOWAS din su ja mana? Ai yanzu ka duba talakawa ne suke wayyo wayyo, no ake sai da local wake naira 3,000 ake sai da local wake, shinkafa yar gida naira 2,500, ha ba ina za mu kai wannan rayuwa? Kali ana sai da naira 1,000 a Najeriya, kuma ECOWAS din tana kallo sai magana a buɗe boda talakawa samu sauki mana. Ina maka fata alkhairi, Allah ya
ta. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa. Bari mu je Kantagora. Wane ne a Kantagora?
Kwaro makeri Kwantagora jihar Naija.
To bismillah.
Wato gaskiya ECOWAS din ga wani suna ɗaya ne, ba wani kokarin zakewa talakawa tsakani da Allah. Suna ɗaya ne ga ake akwai ko, amma ba wani sauki sassamke yake ji. Maimakon su yi magana abubuwa su yi sauki a samu zama lahiya, abubuwa su daidaita, amma ba wani cigaba da muke gani ECOWAS. Ajiya ba ko gari. Gaskiya. Da haka dai Allah ka yi, Allah ka gyara mana halin shugabanninmu, kuma Allah ya ba mu shugabanninmu halin gari.
Amin summa amin. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna? wane ne a jihar Kaduna? To ban sani ba ko malamin baya jin mu ne. Muna kuna ba da ra'ayinku ne a kan makomar ECOWAS da wasu kasashe uku suka fita. To ina jin muna da wani wane ne ke kan layi? Salamu alaikum. To jama'a, kada a shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ne da kuke kira kuna bayyana ra'ayi akan wato maudu'in mu na yau, wanda shine menene makoman wato kungiyar ECOWAS a daidai wannan lokaci da wasu kasashe guda uku da suke karkashin mulkin soja suka fita. Wane ne akan waya? To Melonia duniya na saurarin ka.
To ina ba da jawari ne da Allah kasashen Afirka a haɗa kai da Allah a gabaki da Niger da wancan Mali da wani da Burkina Faso da su dawo kan cikin ECOWAS. To kuma ku ma'aikatan biyu kai baba ya kuma ji Allah ya.
Amin su mami, mun gode kwarai da gaske mai Loniya. To yanzu bari mu dauki kira ta karshe daga jihar Niger. Wane ne a Niger?
Kuna magana ne Bala mai tula ne ga Bishiki.
To malam Bala, duniya na sarinka.
To akwai da kungiyar ECOWAS da suka ce sun koyi Mali da Burkina Faso da Niger a kungiyarsu. Ai ya kamata komai za a yi a bishi a haka yi da lallashi da fahimta. Ba a tusasawa, kaga yanzu da suka bige da masu kuma. Kada da su kuma suna neman su kuma sun kiya. Da shi sa ina kira ga kungiyar ECOWAS duk abin da ya taso irin haka akan bi shi a hankali ne ba da gaugawa ba. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske, wato da kiranka ne muka kawo karshe wannan kira, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu. Kuma da lakar amanta wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko agogonmu na cewa karfe 4 ne da minti 57. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen baba, mayakan Houthi da ke Yemen sun bude wuta kan wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Amurka wanda ke tafiya a tekun Arabia. Hukumar harkokin kasuwancin jiragen ruwan Burtaniya ta ce captain din jirgin na Ma'as Santosa ya bada rahoton fashewar wani abu daura da jirgin a kusa da gabar Nishtun da ke Yemen. Shugabannin kasashe mambobin NATO sun ci gaba da taron su yau Laraba a birnin Washington DC, inda suke nazarin yadda za su inganta goyon bayan da wannan kungiya ke baiwa Ukraine, tare da kuma da karfafa nasu tsaron da kuma matakan tauna tsakuwa. An kwashe watanni ana wannan tattaunawar a matakai na ƙasa, ciki har da wadda aka yi a taron ministocin harkokin wajen kasashen NATO a farkon wannan shekarar. Yanzu ya rige ma shugabannin su yanke shawara ta ƙarshe. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmaki a yankin tsakiyar Gaza zuwa yau Laraba, kwana guda bayan da wani hari da aka kai ta sama kan wata makarantar da ta zama wurin fakewa ga Falistina wanda aka raba da muhallansu ya sanadin mutuwar mutane akalla 29 a cewar jami'an lafiyar Falistino. Dakarun tsaron Isra'ila sun kai hari ta sama kan garuruwan Nasharat da Khan Yunis, inda suka kashe mutane akalla 6 baya ga wasu kuma da dama da suka raunata. An shiga mai da martani iri-iri a ƙasar Kamaru tun bayan da diyar shugaba Paul Biya mai suna Brian Biya ta yi shelar cewa ita fa 'yar maɗugo ce, a yayin da 'yan LGBT ke ganin wannan shelar da ta yi a matsayin wata dama ta ƙara dagewa wajen neman 'yancinsu a wannan ƙasa da aka haramta luwaɗi da maɗugo. Su kuma masu adawa da luwaɗi da maɗugon na so ne a gudanar da ita gaban kotu.
To duka iya abu da zamu kawo muku kenan a yau, sai kuma gobe da safe za ku ji abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Laser Jueshabu wacce ta shirya ta kuma bada umarni, da kuma injiniyan mu na wannan dare wato Jumbi Hamza. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin, wassalam.